بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: والإلهية كون العباد يتخذونه سبحانه محبوبا مألوها ويفردونه بالحب والخوف والرجاء والإخبات والتوبة والنذر والطاعة والتوكل ونحو هذه الأشياء، فإن التوحيد حقيقته أن ترى الأمور كلها من الله تعالى رؤية تقطع الالتفات عن الأسباب والوسائط، فلا ترى الخير والشر إلا منه تعالى. وهذا المقام يثمر التوكل وترك شكاية الخلق وترك لومهم والرضا عن الله تعالى والتسليم لحكمه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله تعالى كره أدمو يو رانر لهدي أكو جوات شعبان شكرا تدو بودة تقول أربع إن تشيلا وانا يدي دبيو جوات نجاير دو بيد عشرين بير ميلادية وانا مدر سينامو تمشي كراتو تكل تابم تجريج التوحيد المفيد. نا الإمام العلامة الحافظ أحمد ابن علي المقريزي مالتي والإلهية كون العباد يتخذونه سبحانه محبوبا مألوها ويفردونه بالحب والخوف والرجاء والإثبات والتوبة والنذر والطاعة والطلب والتوكل ونحو هذه الأشياء، فإن التوحيد حقيقته أن ترى الأمور كلها من الله تعالى رؤية تقطع الالتفات عن الأسباب والوسائط، فلا ترى الخير والشر إلا منه تعالى. وهذا المقام يثمر التوكل وترك شكاية الخلق وترك لومهم والرضا عن الله تعالى والتسليم لحكمه. إكتوى الإلهية إذا أنا مقارن وبوتا ما أبنجزي فقلت أبنجزي دفوتا شين كون العباد يتخذونه سبحانه محبوبا شين باي أساميس سنة كريت أبنجزي لسوية مألوها لكم سنة كذي تشيد بوتا ويفردونه بالحب سنة أنت تامش سوية شي كذي والخوف سنة أنت تامش طرور طرور إبادة والرجاء كم سنة أنت تامش فاتا فاتا إبادة والإثبات كم سنة أنت كنت تكون سوغديش والتوبة كم سنة أنت تامش توبة والنظر كم سنة أنت تامش ألواشي تسكي كوبا كتي والطاعة كم سنة أنت تامش طاعة والطلب هو أن تامشي أبن تسكيني ما أوجنسا أنا سكوا سكيني ما باس علي من وجن ولا ودوا شيبا والتوكل هو أن تامش توكلي ونحو هذه الأشياء أبن تسكي كما دوت أنا أبوه أنا إبادة. فإن التوحيد ومن شي توحيدي حقيقته روح ينسى حقيقة ننسى أن ترى الأمور كلها من الله تعالى شيني كغا دكان أبن دكان لمرا دكان سنك أبنجزيني تعالى رؤية كي مسوى نغني تقطع الالتفات عن الأسباب والنذيسة كي ينكي وانا علاقا كي دكتي دشي هو كي ينكي ويجير لك دكي إزواغا ونسكي إنزكيا سببي والوسائد هو ونسكي إنزكيا فلا ترى الخير والشر إلا منه تعالى دب أبنى كغنين الخير هو شر يقاطن كيوا دكا أبنجتي نيدك وكونت سيدك كدرا وسلي. وهذا المقام وانا مقامي تأكي سنقوا يكي نتوحيدي يثمر التوكل لنا قادة توكلي وترك شكاية الخلق كما لنا قادة وتبرن كوكا ما هل تشوف برن كوكا وانا هل تشوف كرنا كوكا وكتين هل تشوف سنت سنت كي وترك لومهم كما كبر وتوزر جنسه والرضا عن الله تعالى كما ليس كي يجد أبن أبيدي يا وتقدر مكا wa tasliman hukmi kuma zai sa ka sallama ga hukuncin ubangiji. Sati tuka baya waɗannan kalmomi da malam ya dunkule su a waje guda shekara yanzu ta biyu da rabi ba ko biyu da wani abu, dukkan su ibada duka ne. Saboda haka muka bi kowanne guda ɗaya muka ɗan yi magana tsokaci kaɗan a kansa. Ya yi magana a kan wato a riƙe ubangiji a wajen mafi wanda za a kaɗaita mu soyayya. Mun yi magana kan soyayya cewa ubangiji kaɗai ake tsantsanta mu soyayya, ake son shi saboda shi, saboda shi a karan kansa, a kankin kansa. Shi kaɗai ne a zatinsa ake son saboda zatinsa. Amma ruwai wani banda ba ubangiji ba za a so shi ne gwargwadon yadda wannan soyayya za ta ke zuwa soyayyar ubangiji. Idan ana son mumunai saboda wannan son mumunan son abin da Allah yake so ne. Idan ana son wato ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ita ma wannan soyayyar ana yin soyayya ne ana abin da Allah ta'ala yake so za ta ke zuwa soyayyar da muke ma ubangiji. Son manzon Allah, son Allah ta'ala ne. Saboda haka wannan soyayyar da muke ma ma'aiki za ta ke zuwa soyayyar da muke ma Allah ta'ala. Haka zalika yayin da muke son sauran musulmi soyayya ta ibada ko kuma yayin da zamu yi fatan za mu yi tsoro na ibada, tsoro na kar a sa ni a cikin wuta, tsoro kan talauci ya same ni, wannan duk tsoro ne na ibada. Allah ta'ala ya ce shi kaɗai za a ji tsoro irin wannan tsoron, ba a samun wani matsaloli a ce za a ji tsoronsa tsoro na ibada irin wannan in ba haka ba an yi ma Allah shirka. War raja'i da fata, a ce ana fata abin da ke wajen ubangiji, wannan shi ma muka ce duk wannan Allah ta'ala kaɗai yake ma wannan, ba a cewa ana fatan za a samu aljanna ko za a sami kaza wajen wani mahaluki sai dai wajen ubangiji, tunda wannan abin na ubangiji ne kaɗai. Ba a ce ana fatan wanda zai ruwa sama, ruwan sama wannan aikin ubangiji ne baki ɗaya. Duk wani abin da ke da alaƙa da aikin ubangiji to ba ka zuwa ka ce kana fatan wani ya maka. Wannan shi ne haka zalika taimako ko cuta ubangiji cire maka cuta. Likita kawai zai yi maka wasu abubuwa da ubangiji ya kaddara zai iya yi. Amma cutan ko zaman cutan ko rashin zaman cutan waraka da za a samu wani yana hannun ubangiji, baya hannun likita. To ba halitta ba ka ji cewa yanzu likita in ya zo kawai ka samu wacce zai baka sauki. Wannan haramun ne kuma an yi ma Allah ta'ala shirka a babi na wato fata. Wala ikhlasi da kankan da kai wa tauba da kuma tuba. Muka ce tuba akwai ana amfani da shi a waje a yare wani lokaci. Kamar da Aisha take cewa tubu ila Allah wa ila rasulihi. Wannan a yare ta amfani da shi. Amma to wanda ake magana mutum ya yi nadama ya kuma nemi ubangiji kanka da mushi zunubansa ina shi ta koma zai ƙara komawa ba a yi ba kowa sai Allah ta'ala. Shi ta wani makauye da ya gama zana sai ya ce masa ina tuba zuwa ga Allah amma bana tuba zuwa ga Muhammad. Saboda ka fahimci cewa shi irin wannan tuban Allah kar ya ke ma. Ba wai istimai ne na shari'a ba. In ka ce taba ba na raza'a. Amma tuban da ake magana kamar zunubi kuma kai nadama kuma kai fatan ubangiji ya yafe maka. Wannan ba a yi ma kowa irin wannan tuban sai ubangiji kadai. Idan aka sa wani mahaluki a ciki ko da mala'ika Jibrilu ne ko da ma'aiki ne sallallahu alaihi wasallam to ai ma Allah ta'ala shirka a wannan babi. Sai alwashi ka ce kayi alwashin cewa za ka riƙa yin sadaka duk ranar kaza, kayi alwashin cewa za ka yi azumi, to wannan kaɗai Allah ta'ala kaɗai ake ma saboda neman yardar shi. Ba a yi ma wani mahaluki a ce za yi alwashin zan yi yanka saboda wani, za yi alwashi saboda shi, ina zan yi wanka saboda shi. Ana yi ma yin haka irin wannan to an yi ma Allah ta'ala shirka. Wa ta'a da kuma ta'a tsantsanta ma Allah biyayya, kowa ana binsa ne gwargwadon yadda bi Allah da manzansa. Duk wanda ya saba ma Allah ta'ala da manzansa to ba za a yi masa biyayya ba. Inna mata'atu fil ma'ruf li mata'a Allah, shi kadai ne manzalla aka ba shi tifiti na cewa shi ba za ka ji damar ka tambaye shi. Kawai hujjar shi ne ya ce kai, kawai hujjar shi ne ya ce kai. Amma kowane ne shi, ko da ya kai yana da ilimin na farko da na ƙarshe, Allah ta'ala ya taskace mishi a zuciya in dai bai zama annabi ba. To yanzu ana da daman in ya faɗa wata magana a ce mishi ina dalili. Allah bai bautar da mu da shi ra'ayinsa ba. Allah ya bautar da mu ne da abin da ke cikin Qur'ani, da abin da ke cikin Sunna, domin Qur'ani da Sunna su ne suka haɗe shiriyan da Allah ta'ala ya mana alƙawarin cewa zai riga aiko mana lokaci bayan lokaci. Sai kuma a qalab ka nemi ubangiji ya yi maka wani tagomashi. Ya ubangiji biya mu bukatun nan na khairi, ya ubangiji tukuje mun dukkan sharri, ya ubangiji taimake ni, ya ubangiji yi mana ruwan sama. Wannan kadai duk abin da ke da alaka da abin da Allah kadai ke yi to baka da dama kaje kace wani mahaluki ya maka shi koda ko annabi ne wannan mutum koda ko malaika jibril ne balle kuma wannan da ba su ba baka da dama ka zo kace wani zo kai mu ruwa sama a ce kabarin sa ana yin wannan to ayi mata Allah ta'ala shirka Allah ta'ala kuma ba zai yafi ba mutakar mutum ba zai tauhidi ba don Allah ta'ala ya ce baya ya gafarta ayi masa shirka saboda haka in mutum ya sake yaje yace wani yayi mushi aiki da ubangiji kadai yake yi to yanzu ya gaba ubangiji da wani yayi kini ga ubangiji kuma ubangiji zai ji da dede mala ce wa tawakkul tawakkali wa nahwi hadhihi al-ashiya da abinda suka kama da wadannan ababe mun yi magana tawakkali a wata sati har a wannan gaban ma muka tsaya tawakkali tawakkali ne muka ce shine wato shi ba kaman dogaro ne yanda muke fada a Hausa ba yaran nan dogaro kaga yanzu idan nace na dogara da dirka ko na dogara da gishiki jiki da ne ya dogara da shi saboda jiki yana bukatar wannan gishiki yanzu kasa da na zama dirsha akan ta nace wato jiki na ya dogara da wannan tubalin ko kasar wannan saboda jiki na yana bukatar wannan abu haka ubangiji ya tsara a rayuwa to shi dogaro na tawakkali shi yana da alaka ne da wato fawwalawa zuciya zuciya ta maida al'amarinta zuwa ga asalin mai kula da ita wannan shi ne a hakikarin tawakkali shi yasa malamai suke cewa to a wannan ma'anar yishin ya halatta ka ce na yi tawakkali ga Allah sannan wace saboda idan ka lura shi tawakkali ba wai kawai mutsalakin ka ce ka dogara ba ne a dole akwai wani abu na aikin zuciya da kai Imam Ahmad da su Imam Junayd suna cewa to shi tawakkali aikin zuciya ne saboda duk yayin da kai tawakkali abinda kake nufi shine ka mai da lamarinka zuwa ga asalin wanda yake baka kulawa wace baka kulawa ko ba ubangiji shike baka kulawa rayuwarka na hannunsa iskan da zaka shaka yana hannunsa arzikin da zaka samu a duniya yana hannunsa saboda haka idan ka ce yanzu ka dogara ga wani mahaliki to kamar kana cewa wani ne a cikin bayi yayi tarayya da kai ya tarayya da ubangiji wajen baka wannan kulawar to wannan kuma zai zama wato akwai wato faramfara ma a ciki kwarai da gaske shi yasa wasu daga cikin malamai suka ce kace kado kai tawakkali ga Allah sannan wani wannan abu ne wanda yake ba daidai ba kuma za ka duba Qur'ani za ka ga ubangiji baya hadawa to anan ne har muka faɗi cewa domin ka fahimci abin sosai hakki iri biyu ne hakkokan ubangiji iri biyu ne hakkokan ubangiji da yake da shi akan bayi iri biyu ne akwai haƙoƙin da ubangiji ya keɓe daga ubangiji ne kadai idan aka sake aka sarrafa wannan haƙƙin zuwa ga wani ubangiji ko da tsofani ne to amma ayi ma Allah ta'ala shirka kamar sallah haƙƙin ubangiji ne kadai baka cewa zan yi sallah saboda ma'aikin misali baka cewa zan yi sallah saboda wani ma rike ban lada haƙƙin ubangiji ne kadai wannan kamar zakka kamar azumi wannan bai halatta ka zama ka sarrafa wannan ɗaya daga cikin bautar zuwa ga wani ubangiji ba idan mutum ya gigiwa cewa zai yi sallah ba dan Allah ya bashi lada ba sai dai wane ya gani ya yadda ya ji dadi ko da kuwa mala'ika ne ya makusanci zuwa ga Allah ta'ala ko da kuwa annabi ne wanda aka aiko to Allah ta'ala zai dauko wannan ake lalata ba zai karba ba shi yasa zaka ga ubangiji inda zai irin wannan karan ai da ya annabi Isa kara annabi Isa yana daga cikin ulul azmi minar rusul amma a lokacin da aka gwama shi da ubangiji Allah ta'ala sai ya dauko wannan aikin nasa tashi kiyama ya lalata shi ya ma kira su da ad-dalluna ghayr al-maghdubi alaihim wal ad-dallin ya kira su da batattu jahilai wanda basu san abin basu san Allah ta'ala ba saboda haka mu ba a wannan al'ummar idan wani ya tashi ce zai yi wani abu na ibada kamar sallah kamar azumi kamar zakka kamar yanka wannan inna salati wa nusuki wa mahaya wa mamati lillahi rabbil alamin wannan abubuwan duka da na faɗa bauta ne aka ce ba a yi ma ubangiji tarayya da shi da wani a cikinsa ka ce zan yi wannan yankan ne saboda neman girmama ma'aiki ko neman lada wajensa yanzu wannan yankan kwata-kwata Allah ta'ala ba zai karɓa ba kuma bai ma halitta ci ba ci kawai wanda bai halitta ci ba wannan da shi yasa za ka ga malamin zai wataƙila yi mana magana kan yanka wasu za ka sa ta magana lokacin Christmas wai an ce ka a ce shi ba shi da alaƙa da ya ko liman ne suka zo wajen sa ya yanka musu ba wai alaƙa da wai an ce bismillah ko ba ce bismillah ba ne rigiman shi ne wannan abun an maishe shi zuwa ga wani ubangiji Allah ko ba zai karɓa ba duk abin da aka maishe shi zuwa ga wani ubangiji da sunan yanka aka ce an yi ne shi wancan mutum wancan wato wancan malamin zai addu'a sai ce amma ya baka wani kalan abin da zaka yanka mai wake wake ko fari ko kaza ko kaza ko kaza kaga ba Allah zai ba Allah nake ake bukata da shi da yardan shi ba a wanda ake neman yardan shi shine wani aljini da yake san shajini don aka yanka wannan haramu ne a ce haramu ne haramu ne wanda ya ce ya ci mushi haka zalika wani wanda yace zai yanka amma kuma sai yace shi zai yanka ne saboda manzo Allah ya bashi lada wannan wani koda manzo Allah lallele ne wajen Allah ta'ala to idan yayi kudirce wannan kudirin layin yankan nan to yanzu kawai a wannan yankan ba ki dai bai harshe a ci ba sai dai ni abin da yanka kawai a ji a dauka a wato haka abin ne ai riga an yanka wani abin da ba a bace Allah ta'ala ba an mai shi zuwa ga wannan Allah ta'ala to wannan ya kamata a fahimta akwai ibada wanda yake ko kadan ka sarrafa su zuwa ga wani ubangiji to yanzu wannan shirka akai masa akwai kuma ibada wacce take mushtaraka malamin sai kin haqa'iq al-mushtaraka haqoqi na ubangiji amma ubangiji a ganin daman sa ya yadda wasu bayi za su samu wani dan kaso duk da shi yana sa ya da kaso wanda take kammalalliyan kaso to amma ya yadda wasu bayi za su samu wani kaso wanda wannan kasan koda sun samu zai cike zuwa gare shi wannan ana kiran haqa'iq al-mushtaraka haqoqi na ubangiji wanda wato ana iya tarayya bayi ma su samu wani kaso irin wannan daga ciki kamar da'a ga Allah da manzansa da'a ga manzon Allah kaga manzon Allah yana da kaso wajen da'a sadaka yana ibada ce kai manzon Allah da'a saboda Allah ya yarda ce shi a mashi da'a kamar da'a ga shugabanni shi ma manzon Allah ta'ala ya ba su wani kaso na da'a da da'a ita asalinta ana tsatsaka ma Allah ita ce kadai ta da'a to amma kasancewan da'a ga manzon Allah yana cikewa zuwa ga da'a ga Allah ta'ala to sai ya zama haqaiqi ne musharaka haqoqi ne wanda ubangiji shi yake da shi wannan da'ar wannan ibadar a sifar ta kamala amma kuma a da baibaice wani bawa sama yana da shi sai dai za ta cike ne zuwa ga Allah ta'ala din shi ma Allah ta'ala sai an fahimci wannan haqaiqi al musharaka din haka zalika banda shi kuma kamar soyayya zaka so Allah ko zaka so wanda ke san Allah to sai dai shi wato ka san da kake san Allah ya biya shi kuma wanda kake sai na wani Allah ta'ala inda soyayya ce ta ibada za ta cike ka zuwa ga soyayya da kake ma Allah ta'ala ne san manzon Allah tana cike zuwa ga san Allah san mu'minai yana cike zuwa ga san Allah shi kaga wato haqaiq ne musharaka amma kuma muqayyada wato an da bai shi za ta cike zuwa ga Allah ta'ala haka zalika neman yadda a ce ana neman wato sumai su yadda da matsala ya yadda da abinda kake aikatawa matsala ya yadda da abinda kake aikatawa ma'ana Allah ya yadda da kai saboda haka wannan duk ana kiran su haqaiq ne mushtaraka wanda yake ba su ba musu hukunci na kamar sallah da azumi shi sallah azumi yanka wannan baki ne ana yi ubangiji ne kadai shi ko wannan haqaiq al mushtaraka bayi za su iya samun wani kaso sai dai kuma ba wai a zatin kansu ba ba wai ga na Allah ta'ala sai kuma can wani waje shi ma ya zama ginshiki shi ma ya da nashi ba a'a ga na Allah ta'ala amma kuma a ta kasa zaka yi ma waɗannan da'a saboda zai cike ka zuwa ga ima Allah ta'ala da'a shiriya da Allah ta'ala ya riga ya tushe duk wata shiriya sai ta hanyar manzon Allah saboda haka duk abin da zaka yi sai dai ka zo ta hanyar shi ka samu shiriya kuma ka zo ta hanyar shi zaka samu ba saboda haka akwai shiriya kamalalliyar ma'anar ta ubangiji ce amma kuma manzon Allah akwai shiriya da yake shiriya ta ilimi da yake bayarwa da duk sashi da bayi ya musu wa'azi saboda haka wannan ita ma ta zata ira ma haqaiqi min al-musharaka ita su haqaiq haƙoƙi na ubangiji wanda suke sun keɓe ta ne gare da shi zuwa shi kadai idan ka lura muka ce kamar sallah kamar azumi kamar zakka kamar yanka to idan ka lura irin wannan haƙoƙi na Allah ta'ala shi yana komawa ne zuwa ga hakikanin bautan Allah kai a matsayin ka na bawa ko kuma ya koma zuwa ga hakikanin abin da Allah ta'ala aikin sa ne shi kadai yake yin aiki saboda haka ka dauko wannan aikin ka ba wani mahaluki to zai zama an yi shirka ka wannan haqaiqin haƙoƙi da Allah yake fata da su to yanzu ka ba wani ma'aliki to ta wannan ta fuskan kuma muka cire uluhiyya bauta din cewa ba za mu bauta ba wani ba sai Allah ta'ala to mu kawo kan kuma aikin ubangiji duka yana komawa zuwa ga wato ubangiji a ce ta ubangiji cewa Allah ta'ala shi mai ya halitta shine ya mallaki dukan bayi kuma arzikin su yana hannunsa to duk wani ma'ana wanda yake cikewa zuwa ga wannan ma'anar guda uku ka dauka ka je ka ba wani mahaluki to shikenan yanzu wannan abin da kai ka je ka dauki hakkin ubangiji shi kade ka ba wani to aka haka shi ba ubangiji ba zai ba zai karba ba wannan ina dan mana shimfida saboda zan fara magana tawakkali da kuma cewa Allah ya isar min wannan wasu a wani bangare suke ne zaka ga za a tare kima da wasu daga cikin wanda su ba su da fahimta irin wannan na tawhili su gradi ga rabu sai ka ga yana ce ina son ya ce gon shehin sai ya isar masa ko malamin sai ya isar masa ko hasbi waye haka za ka ga wasu suna sawa wani ba saboda babu haushi sai su babu haushi sun san za mu gani a sai suka sai hasbi shehi flat haka to wani duka ba wanda ka ba haushi kai ka ba kanka haushi saboda in ka je lokacin da malaiku za su yi maka duka ba wanda sai tunda an riga an gaya maka ka kamar taimakon me ke alaka da aikace-aikacen ubangiji da yake bata da shi kadai wanda ke da alaka da ubangiji a ta ubangiji shine kamar taimakon mumunai ya ba su nasara akan maƙiyansu wanda ake ne ubangiji aiki ne na ubangiji su sauran bayi sai dai ubangiji ya taimake mumunai ta hanyar wasu bayin kamar manzon Allah ya taimaki manzon Allah Allah ya taimaki manzon Allah ta hanyar hore masa ansarawa da yi ko sahabbansa da yi to wanda ababa su ne suka taimaki hakikanin wannan taimakon da Allah ta'ala cike ba da shi ba hakikanin wannan taimakon ba shi su suka yi ba su dai sun yi abin da ubangiji ya ba su umarni ko ubangiji ya ba su ladan su cikakke malami suka ce kamar kuma saukar da kulawarsa da yake yi ga bayinsa ba ka ji dama ka ce a wani mutum shi ne maka ruwan sama wannan kulawar da ubangiji ke mana da iskan da muke shaka wannan aiki da ubangiji zuriya kamar ka faɗa ce arziki da ake samu kamar baka da lafiya wani abin da baka so ubangiji ya cire maka ya warkar da kai kamar ubangiji ya lafiyar da kai daga dukkan wani abin da talauci na kama jika da duk abu irin wannan wannan abubuwan duka aiki na ubangiji kamar taimakon gaskiya ubangiji ya riga ya yawatar ta maka sa wakana haqqan alaina nasrul mu'min taimakon mu'minai taimakon gaskiya kamar wato tabbatar da dugadugan mu'minai yayin da suka yi imani Allah ta'ala ya mana alƙawarin cewa idan muka yi imani muka tsira dokan Allah a ban ƙasa to Allah zai bamu duniya ita ma zai bamu kuma zai tabbatar da mu da dugadugan mu ya bamu garin da zai zama muna da karfi har za mu iya jefa kwarjini a zuciyar kafirai in ka ga ba samu wannan ba wannan sunna ce ta ubangiji ijtima'iyya sunna ce ta ubangiji ijtima'iyya mu'amaliyya idan ka ga mu'minai ba su samu karfi ba wani wanda ba musulmi ya fi su karfi to wannan sunnan ce ba su dabba kata ba kasa ba amma alƙawarin ubangiji gaskiya ne to wannan ka ga duka aikace-aikacen ubangiji da yake da alaka da shi aikinsa shi akan kinkansa a yana alaka ne da cewa shi ubangiji shi ya da ci bayi shi ke kula da su kuma shi ya mallake su don haka ma yake taimakon su yake ba su nasara yake ba su kulawa yake kaza yake kaza yake kaza to a wannan ma'anar duk wata kalmar zaka yi amfani da ita wanda za ta jike zuwa ga ubangiji ta ubangiji cewa ubangiji shine ya halitta yake ba da kulawa yake kaza in dai kai amfani da wannan ma'anar tana komawa zuwa ga wannan ma'anar wannan kalma din to yanzu abinda akai an ma'ana ta ana shirka saboda haka yanzu idan ka faɗa ka ce yanzu na dogara ga wani yanzu za mu dawo asali in abu yanzu wannan magana da nayi za mu dawo kan waɗannan kalmomi guda uku kan at-tawakkul da kuma al-hasbu da kuma al-kifaya at-tawakkul ka ce ka dogara ga wani muka ce shi dogaran da ake magana abinda kake magana shine kana cewa ka maida lamarinka zuwa ga ubangiji ka kawwala zuciyarka zuwa ga ubangiji wajen ya baka kulawa ba da kulawa ake maye ake ubangiji ne saboda kashe mai halatta kace ka yi tawakkali ga wani ba wannan shine bambancin saboda haka idan ya maka wahala ka gane to kawai ka dauko ma'anar ka ce da yace na ya dogara ga shehi wani to me yake nufi iska da yake shaka kudi dukiya abinci waraka ko wani da aikin maza da aikin Allah ta'ala ne to bai halatta kuma ka ce wai na dogara ga wani ba bai halatta ba wannan shine wato abinda ya kamata a fahimta haka zalika idan ka ce hasbiyallahu wa ni'mal wakil Allah ta'ala ya isar mu ko kafanillahu ta'ala Allah ta'ala ya riga ya isar mu wannan duka abinda kake faɗa shine taimakonka da kulawanka da nasara da za a baka da cinkuɗe maka wani abinda baka so yana hannun ubangiji abinda kake sarrafa fara kenan sannan ka ce wannan wani bawa na maka yanzu kaga wannan abin a baka daidai ba kuma a barun tauhidi wannan kaga ka furta ne tauhidin ka wataƙila ma abin ya zama a zuciya kaga tauhidi babba abuwan shirka ba ta da ba ta shiga ciki to shi wannan wanda muka fada ci muka ce wanda in aka yi ma ubangiji yana da alaka da aikin sa ne ma kana iya kira shi kace al-hasb ko at-tawakkul al-mutlaq al-mutlaq shine cikakken tawakkali wanda ubangiji kai yake dogaro gare shi ko kuma kace al-hasb isa al-mutlaq cikakkiyar isa isarwa Allah ta'ala shi ke isar ma bayin sa ko kuma kace at-tadbiri saboda ubangiji shi yake wato dabbara maka yake tsara maka yadda zaka rayu yanzu yadda ubangiji ya tsara maka yadda zaka rayu zaka yi bacci zaka miƙe zaka yi tafiya zaka je ka zaga zaka wannan kaga ni tsari ne ubangiji ba wanda isa fitar daga wannan tsarin shi a tadbiri shi ke disposal affairs ɗinka to idan ka ce akwai wani wanda yake maka wannan wanda ba Allah ba kaga ba daidai ba to shi suka ce wannan shi al-hasbul mutlaq at-tam at-tadbiri wasu ce al-khawali al-khawali shine wato arziki da ubangiji ya baka kamar da Allah ta'ala ke cewa fa idza masal insana burrun da'ana thumma idza khawwalnahu ni'mah ni'matan minna qala inna ma utitu ala ilm Allah ta'ala yana da yake fada cewa idan wani abu ya same shi na wanda baya so kamar cuta sai ya ce sai ya kira mu mu cire mishi wannan cutar sai kuma idan muka bashi ni'ima daga wajen mu sai ya ce kuma an bani ne saboda ilimi da nake da shi kaga hawwalnahu in muka bashi a shiga at-takhwil wannan aikin ubangiji baka dukiya ko ya kaddara maka talauci wannan aikin ubangiji baka da dama ka ce wani in ka fushi da shi in ya fushi da kai zaka talauci in akai wannan to ayi ma an kurzan tauhidi wajen Allah ta'ala ba daidai ba saboda haka daidai abin da ke koma zuwa ga aikin ubangiji shi kadai to duk wata kalmar zaka yi amfani da shi ka duba ma'anar ka gani tana komawa zuwa ga aikin da ubangiji shi kadai ke yi ne Allah ya isa ya baka arziki ko Allah ya isar mana ko Allah ya na dogara ga ubangiji na yi tawakkali ga ubangiji me kake yi da dogara kana nufin cewa wannan ya baka kulawa da kulawa ake ubangiji ne ka cire wannan kalmar kawai karka hada wato ubangiji da wani kanka ci na dogara ga wani kuma alhali kuma ka san ubangiji kadai ke baka wannan kulawa to kuma akwai kuma al-hasb al-muqayyad ko at-tawakkul al-muqayyad wannan shi yake a da baibaice shi wato abinda kake faɗa kaga wancan aikin ubangiji ne yayin da kake cewa al-hasb al-muqayyad ko tawakkali wanda yake a da baibaice ubangiji ya kaddara wanda ya halicci abin shi aikin ubangijin daban shi kuma halittar da ubangiji ya shi ne ake kira mafulat ɗinsa daban horewar ubangiji da ya maka aikin sa daban shi kuma horadan abin da ya yi maka daban bari mu ba ku misali yanzu kamar ubangiji ake sa babu shabi har halittar iblis ubangiji ya yi wannan alkhairi ne a wajen mu ne duk wanda ya tsira ba wani zama alkhairi a wajensa amma shi iblis din a karan kansa shi shari saboda ana samun sharri a halittar ubangiji amma ba a samu aikin ubangiji ko da zaka ce shi ubangiji shi halce wannan amma shi yana da hikima shi wannan aiki yana cikin zuwa ga alkhairin sa ne shi saboda shi wannan bawan kaza cewa ya bashi shi a sa shine sai ya zama mugun iri ya zama wato wake da ya bata gari saboda haka shi ne zama sharri to anan al-hasb al-muqayyad ko kuma al-tawakkul al-muqayyad yana da alaka da sababi da ubangiji ya kaddaro maka ubangiji shine mai koro sababu kuma akwai sababu kuma amma kamar kace wannan goran na shanya wannan ruwa ya ishe ni kaga yi kai maka amfani da kalmar isa to amma wannan ma'anan abinda kace san ka faɗa shine ubangiji ya riga ya sanya wannan wato adadin ruwan da ya cika goran nan ya riga ya kaddara a sababi ne da in ka sha zai sabu ya maka da wannan tafiyan wannan abu to haka ya bashi wannan wato iyawan da zai maka wannan abin da ake kira kauni ya bashi ana kira shi wato al-kifaya al-muqayyada ita ba ita ce asalin aikin ubangijin ba aikin ubangijin ya zama ya halitta cewa ruwa ya bashi dama ya dinga tafi maka da kishi aikin waye na ubangiji ne wannan amma shi ruwan ka ce in na sha mu daya zai ishe ni wannan ba kana magana cewa zai ishe ka da kai mashi kini ga ubangiji ba abinda kace magana cewa Allah ta'ala ya sanya ruwa sababi ne idan ka sha kuma wannan kishin naka zai tafi to idan kai amfani da wannan lafazi na cewa ya ishe ni isa din da wannan ma'anar shi ko haka baka shirka ba ka faɗi abin da ke halal ne a wajenka Allah ya sa an fahimci wannan bambanci abubuwan nan guda biyu kamar wani lokaci aka ji malami sa cewa hadisin Malik ibn Anas sai ce hadisin Malik ya ishe ni hujja hadisin Malik ya ishe ni hujja anan ba yana faɗan cewa wai Isa ta kula wa Ubangiji ba abin da yake magana shine wato Allah ta'ala tunda ya sanya Malik amintacce ne to kuma Ubangiji ya riga ya wato kimsa ba manyan magabatanmu na wannan al'umma cewa wato hanyoyi da za ta kiyaye labarai to shi Malik ya daga cikin wanda ya cika wannan sharadin dan haka in ya cika wannan sharadin wannan sharadin sun ishe ka wannan shine kai abin da kake faɗa
na
Allah ya ara wannan abu na na yana da iko yana da iko ne shine mai iko akan komai da amma yanzu akwai iko kamar yanzu wannan da ma da haka ne sai ya tashi wato bare da makai ka kunu tawhidin ka ba dan ina sa a fahimce idan ka ce hasbi ko yakfi wannan ba shine matsalan ba shi ka duba kaga ai shi asalin wato ma'anar yana koma zuwa ga aikin ubangiji ne shi to wannan ayi ma'ana ta na shirka ko yana koma kasance wai wannan abin sababi ne da ubangiji ya bashi wani abu wani kudura wani iko da ubangiji ya bashi wata dama da ubangiji ya bashi kamar akwai kifaya hissiya da malamin ke cewa kamar kace naira kaza ya ishe ka kaje ka dawo dan kan kana magana Isa wani abu ne da Ubangiji ya riga ya kaddara ya gudanar da shi a rayuwar mu Isa ce ba ta aikin Ubangiji ba a Isa ce ta halitta wannan wanda kaga babu shirka kamar Isa ta fuskan dalili wato Muhammad zaka faɗa da yake da mazala yake cewa bai da lafiya yace ku zo ku kawo mun alƙalami da abin rubutu a rubuta muku abin da ba za ku yi sabani ba sai Umar ya ga mazala yanayin sa ya wato ciwo ya ci masa kwai daga ci a bashe huta sai yace inda na kitabullahi hasbuna yace ku tsala manzo Allah ya huta littafin Allah ya ishe mu nan ga ake magana ya ishe mu Isa ta fuskan hujja ta fuskan kuma shari'a ba ana magana Isa ta fuskan aikin Ubangiji ba ina sa abu da bambanci wanda shi wancan in ka ce wala ya isar mun da ma'anar aikin Ubangiji an yi shirka shi kuma wannan wani abu ne Ubangiji ya sa sababi ya kaddara sunnar sa ne a rayuwa cewa komi yayi masa sababi kamar kifati sidat shine abu da in ka ci zai ishe ka hindu matan Abu Sufyan ta zo tabbata Allah cewa baya ba su abin da yake isansu amma kuma gashi mutum ne mai yarwa sai ce komi ma ya kike wala dake bil ma'ruf ki dauki abin da zai ishe ki da yaranki Isa kaga Isa wannan Isa ai amfani da shi amma Isa amin abin da Ubangiji ya sanya abu da sababi ba a aikin Ubangiji ba to saboda haka idan mutum ya ce na do wato wane ya isar mun abinda kake magana wato ya isa mutum ɗaya ya isa ya je ya raka kade ban auren nabi ya isa to kaga wannan isa ce da bayi ubangiji ya riga ya sa tsakanin su wannan wannan shi ake kira wato kifaya muqayyada ita kuma kifaya mutlaka tana da alaka da rububiyyar ubangiji ne ubangiji ya ta ubangiji ba ta da alaka da aikin wani idan ka dauko wannan kace zaka ba ba wani mahaluki ba ayi ma Allah ta'ala shirka rai sai kokari da Allah ta'ala sai an gane wannan bambanci guda biyu saboda abin yana shigewa zaka ga wani zai ga abin ya kulle mishi kai amma idan ka fahimci wannan dan misali da na kawo insha Allah zaka fahimci wato asalin inda ya kuma zaka kaga a tawakkul da shi Isa da yake alaka da aikin Ubangiji wannan kare wato ibada ce ta Ubangiji ake ba Ubangiji da ita ba a neman wani mahaluki a sa shi a ciki duk inda ka duba Qur'ani ba zaka taba samu inda Allah ta'ala ke maganan alhasbu isa dake da alaka da tawakkali ba alhasbu mutlaq ya dauko shi ya ba mahaluki ko da manzo Allah ne kuwa Allah ta'ala yana cewa wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbaka Allah huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin idan suka maka haici suka yaudare ka to ai shine wato ya isar maka kuma wato ya karfafe ka da nasarar sa da ya baka ya kuma karfafe ka da mu'minai kaga anan sai mai ce su mu ne sun ishe ka ba saboda nan isha din ta ma'anar aikin Ubangiji aikin mu aikin Allah ta'ala ne na'am Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin wasu daga cikin ma'anar lugha da ba su da fahimta suka ce wai Allah ya ishe ka mu ne sai ishe ka a'a Allah ta'ala ya ishe manzo Allah kuma ya ishe mu mulai Allah ya ishe manzo Allah kuma ya ishe mu mulai ya ba su kariya ya kuma jibince su ya ba su da abin da suke bukata saboda haka dai haramun ne wani ya ce wane ya isar muku shiga aljanna shi awa waye ne isa muka shiga aljanna ko manzo Allah baka cewa ya isa muku shiga aljanna duk da in ka mashi biyayya za ka shiga aljanna amma dai wannan isa din ake ubangiji ne shi kuma sallah ba zai yi sabanin abinda ubangiji baya so ba. Sadaka sun kana kuma kana zaka ce ya isar mun shiga da zai ce Allah ya isar mun. Wannan shine abinda zaka fada. Ba zaka ce kuma na dogara ga wani ba, nayi tawakkali ga wani ba. Afwan ina ce da dogaro. Nayi tawakkali ga wani, ba zaka fada ka ba. So tawakkali kamar da muka fada a Larabci yana nuna da ta yanzu zuciya ne zuwa ga asalin mai mamallakinka wurin ya baka kulawa. Wannan kuma ba wanda zai baka irin wannan kulawan sai Allah ta'ala. Saboda haka dai bai halatta mutum ya zama ya zame daga asalin hakikanin ubangijinsa ba, ya je zuwa ga bautan wani bawa na Allah ta'ala. Wannan duka wato mutum nema ne mutane ke yi wajen su je wani su bauta mishi alhali ga ubangiji asali wanda ya halicce su, shi ke ba su arzikin, shi ke ba su iska suke shaka, amma kuma sun je suna bautan shi wanda ba kuma wani shi ne abin da ya kamata a yi ba. Saboda haka wannan duk mun kawo shi a babin maganar tawakkali da wanda ya faɗa. Wannan ce wala mu'adil ashiya da kuma abin da suka kama da haka, duk wannan bauta ne kaɗai Allah ta'ala kaɗai ake nufata da irin waɗannan abubuwa. Sai dai zan cike wato cike fa'ida. Akwai wannan nan ka ce ka dogara ga Ubangiji. Wannan yana kowane kuma ka tashi ka nemi sababin da Ubangiji shar'anta maka, ka je ka nemi arziki. Wannan duk wanda ya ce wai bari in zauna sai Allah ya shaida ni a babin shari'a, to shi kenan sai ya ce idan zagawa ya kama shi sai Allah ya ga dama ya zaka ya ga ya zai. Ai baya faɗan haka. Saboda Ubangiji ya riga ya aka waɗannan sunori, dole sai ka bi shi. Ba za ka san cewa Ubangiji ya kaddara maka cewa wato ya kaddara wa bawa cewa shi shi'i ne ba ko sa'idi, sai ayi da ya aikata. Wannan dai ya riga ya koyi maka, ya sani cewa wani mutum kiki ne ko wani mutum ba, amma ya riga ya koyi mana. Ba za ka sani ba, kai bawa cewa aka tashi kai aiki. Saboda haka wannan baya ko da yana cikin cikan tawakkali, ka tashi kai riƙon sababi. Za ka nemi arziki, to kai tawakkali ga Ubangiji Allah ya zai shi ne baka arziki, zai baka kulawansa na musamman, amma tashi ka nema. Za ka je ka zo wani waje da baka da tabbacin wato tsaransa, ka zo da abin hawa, to sa mata kwado. Idan ka samu ta kwado kuma ka ce ya Ubangiji na yi tawakkali gare ka, na dogara gare ka, wannan shi ce kan tawakkali. Wani Amr ibn Umayya al-Dhamri hadisi ya rawaito hadisi game da kisa Sayyidina Ibn Hibban da kuma Mu'tamu Tabarani, yace wani mutum ya zo dan manzon Allah cewa ya tambaye shi cewa ursilu naqati wa atawakkal, ni zan bar kawai dabba ta tafi amma zan yi tawakkali, zan dogara Ubangiji ya kare min ya ga dama. Yace a'a, yace iqilha wa tawakkal, a ga daure ta an ka dauki kuma sai ka tafi ka je ka dogara ga Ubangiji. Sai ka koda ka dau sababi, ka dauki wato tsauran wato matakai wajen ka kula gidanka, kai kaza kai kaza, ka sa abin shoti in an haura maka, in Ubangiji bai ga dama ba ka kula ba, za kuma a zuwa shiga. Amma kuma in ka rike kai rukun sababi kuma kai cikan bautan Allah ta'ala. Wannan hadisi ne hasan, ya da cikin malamai sun hasana shi irin su Sheikh Hassan Albani, الحافظ ابن حجر في الفتح الباري دكما الارناؤوط بسك حسن وانا حديثي حقا ذلك واتو دليلينا شريعة متن بايا ذو اكو يذو يتي واتو تساتا كم مسا يسي شيما ذي رجع الله بسو دوي ياد وقرر الله تعالى شيلا كس ايا سن حال دليكي تكي يا سن حال دليكي تكي ني ورق باشي كو شيلا كس يكاوم ورقا اعتا جيكا يدوك رتبا جيكا روك الله روك ان الله يتا كانت ونن كي الدعام تكت ونن إبادتي. Allah ta'ala yana cewa qala al-hukmu du'uni astajib lakum, Ubangiji ku ya shelanta cewa ku kira ni zan amsa muku. Ashe kaga wannan kiran da zaka yi idan ka tabauta shi, wai za ta alaka ibadi anni fa inni qareebun ujibu da'watad da'i idha da'an, idan bayin na suka tambaye ni kai afo ne suka tambaye ka akai na, ka gaya musu ina kusa ina amsa addu'an mai addu'a. Saboda haka yayin da wani abu ya dame ka, karka ce wai Allah ya san halin da kake ciki, kai haka dan saboda haka kai ba za ka roka ba, ka dogara da wai ilimin Ubangiji din. Ubangiji ya sani tabbas, amma kuma wannan addu'a da za ka yi bauta ce ita ba, kuma Ubangiji watakila ya kaddara cewa kai dai ba za ka samu waraka nan ba sai ka roka. To za ka dole ka tashi kai roko, haka za ka shiga aljanna, an tashi ana da gundi ma aljanna. Ba ka cewa dai ai Ubangiji ya riga sani, wani dan aljanna ko wani dan mutane, dan haka ni ba zan kwanta a gudan, tashi ka je kai. Kuma duk wanda ya faɗa wannan maganan a shari'a, to ya sai yana maka sakariya ne. In yana jin yunwa dai sai ya ci abincin, Ubangiji kuma ya kaddara masa zai ci ko bai ci ba, ya sani zai ci ko bai ci, amma ba zai iya haƙuri ko wani sakar daya ba, ya yi da jin yunwa. Dole ya sha ruwa, dole ya ba wali, dole ya bayan gida. ababan halitta kai kai da cewa ba za ka iya rayuwa da waɗannan sai da waɗannan abubuwan ba sai kuma babu shari'a kai kuma ka ce wai ba za ka bi ubangiji ba ba za ka mishi ibada ba wannan kaga duk wanda ya faɗa wannan to kaga yana son ya nuna cewa wannan alama ce kamar yadda bi adadi ya faɗa alama ce na yan wuta amma tare da haka ku duba ku gani wasu wanda shedan ya musu fitsari a tsaye wato a kansu wasu daga cikin sufaye saboda tsabar bacewa suka ce wai daga cikin wato banna ko rashin kamalar tauhidi haka suka faɗa rashin kamalar tauhidi shine wani abu ya same ka ka zai kana roƙon Allah a in dai ka zama cikakken arihu wanda ya san Allah shanta cewa za ka yi kawai ka bari shi ubangiji da ya san Allah kake ci kawai ya wato maka magani yace amma in kace kana roƙa wato kai ma ka wato sai ma ka roƙa za a zaka ni kuwa ba sai na roƙa ba sau na dogara da ilimin ubangiji suna cewa hasbi min su'ali ilmuhu bihali abinda ya wato ya ishe ni abin ya isar min daga tambaya sanin ubangiji da yayi akan halina suna ruwaito wannan suna dangata ma annabi ibrahimul mu'azzam suna wato dangata musu wannan magana cewa wai lokacin da aka sashi a cikin wato wuta wai mala'ika ya zo masa sai ce shi ba ya nema taimako shi Allah yake nema taimako kuma ma yake roƙa yace hasbi min su'ali ilmuhu bihali wai tun Allah ya zai halin da yake ciki wai kawai shi tsayar da shi akan kansa amma shi yanzu yana ganin ba zai roƙa ba iya roƙa kuma wannan tawaya ne a babin tauhidin sa shi yace ai wannan magana ma babu ita shi kansa wannan magana cewa wai annabi Ibrahim ya faɗa wannan magana ba bi ita ba za ka taɓa samu inda aka taɓa cewa da isnadi annabi Ibrahim ya faɗa ba sai da alfasu ina suka gani su kuma sun yi zamani annabi Ibrahim ne ba su balle su faɗa ko manzo Allah yanzu kai saka kai ka shato magana kai ka ce yayi ba ka da iya tarihi cikakkiya shi kanshi wannan hadisi kwata kwata ba za ka taɓa samu ba la Bukhari la Muslim la Musnad Imam Ahmad ko Umar tabi wani tabi da ka sai na hadisi ba za ka taɓa samun wannan maganar ba magana ce kawai ringi ce a kwalwa kawai wato waya zuciya ce kawai ta gaya musu suka faɗa ma ƙarya suke ma annabi Ibrahim wannan bai faɗa wannan maganar ba suna cewa Ibn Taymiyyah yana faɗa suna faɗa cewa wai Ibrahim alladhi waffa wannan aya da ake faɗa wai wannan shine wai ba tafsirin aya wai ya cika duk wani abu da ake abinda ya cika annabi Ibrahim shine an sashi a wuta yake shi bai nemi taimakon Allah ka duba gani shi annabi Ibrahim ta ina zai ce bai nemi taimakon Allah ba idan shi bai nemi taimakon Allah ba to ya daina yin numfashi awalin taimakon Allah ne yake zuwa masa ya daina yin numfashi yace bai nemi taimakon Allah ba to ya daina ci daina sha to ya daina bautar sa kawai a wuta wannan shine hakikanin kace ba za ka roki Allah ba ai ka kace ba za ka yi bauta ba manzala shine ya kiraro yace addu'a ko ibada hadisi ne ke cikin as-sunan manzala ce addu'a shi ma bauta ne wannan ko addu'a shi tace bautar to da kada roƙan ubangiji wannan ita kanta wannan bauta ne ibnu taymiya cikin al-fatawa yace wa laysa lahu isnad ma'ruf wannan abinda ce dan kanta annabi ibrahim ba ya da wani isnadi sananne wa huwa batilun wannan magana ce wacce take batacciyar magana wannan da ake faɗa Ibrahim labi waffa wannan aya da yake magana waffa ana magana annabi Ibrahim ya cika abinda ubangiji ya umarce shi in kana son ga tafsirin ka yatan suratu al-baqara Allah ta'ala cewa idan tara Ibrahim rabbuku bi kalimati fa atamma kunna Allah ya jarabce shi da wasu magana wasu abubuwa da ya umarce shi da shi annabi Ibrahim ya cika annabi Ibrahim ya ce tauhidi yayi annabi Ibrahim ya ce yanka kansa ya tashi zai yanka Allah ta'ala ya fanshe shi annabi Ibrahim an ce ya baran da wanda ba sa tauhidi ya bar man da iyayensa ma kadai su kansu duk abin da aka ce annabi Ibrahim an ce je ya tada hasashin gidan Ka'aba ya je ya tada hasashin gidan Ka'aba duk abin wannan shine wafa duk komai abin ya cika kuma a cikin aya ita kanta akwai wannan ma'ana cewa wa Ibrahim alladhi wafa Allah tazira waziratun wazra ukhra a cikin haka akwai tafsirin ma'anar kalma din Allah tazira waziratun wazra ukhra wa alaysa al-insanu illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura wannan shine duk abin da Allah ya faɗa cewa maganar tauhidi ne maganar kaza maganar kaza maganar kaza shi kaga da Annabi Ibrahim ya cika wannan abu ba maganar ka ce wai tawakkali ne ka ce kai ba zaka bi Allah ta ba ubangiji ya jarfi ka wannan abu roƙa Allah kana da wanda zaka je wanda ya wuce shi ba wanda zaka gudu karanta ma zuwa gare shi shi din shi ya halice ka dama ko baka saka rayuwa ba shi ba tsayuwa baka saka ba shi to kaga in babu aula ka je ka koyi ya maka ba ba wai ubangiji ba mahaluki bane wannan kawai ta ubangiji ne da mahalukai ka ce wai kai kana jin kunya za ka tafi shi ba ya kana jin kunya bayan kiyan cika shi ce wai ka roke shi ba maganar kunya ba ka raga mishi kwata kwata ba saboda shi ubangiji ba abin da yake masa tilas in karu ka ga dama akwai maslaha akwai hikima ya baka in kuma ya ga babu hikima kuma ya hana ka amma babu abin da yake ma ubangiji tilas wannan abin da su kuma yake fada to wannan ba su da wato dalilai akan sa sai ba da yace fa inna tauhida ruhin tauhidi hakikan tauhidi an taral umura kullaha min Allah ta'ala duk abin da ka sai same ka a duniya kaga cewa wannan abin ko duk abin da ka gani ko ka hararo ko kake aikata kaji cewa wannan abin daga ubangiji ne ru'yatan ganin da taqawul iltifata 'ala al-asbab wal wasa'il sai sanya ka yanke duba zuwa ga wani wanda suke tsakiya su waye suke tsakiya a wa'anda ubangiji sanya su a sababi kar ka taba zamanin cewa yayin da kaje wurin wane ya baka wani aski da ubangiji ya bashi kar ka daina kalla su shi godewa dole zaka gode masa in ya baka wannan godewa baya gode ba ubangiji wanda baya gode ba mutane dole zaka gode masa amma kar ka je kana neman Allah ya baka arziki daga cikin arzikin da ya bashi kuma ka rika ganin cewa shine mai bayarwa ka rika dauka yayin sababi to sai ka huta ma kan sai ka huta ma kanka in ka dauki yayin sababi to zaka halarta cewa Allah shi kadai ne zai baka in ya dauka yasa wannan ta hanyar wannan mutumin ne za a baka to sai ka fara gode ma ubangiji ka fara gode mishi godiyar ubangiji kuma ta zama ta fi yawa to shine yake cewa ya zama duk abin da ka gani ko ka samu ya zama ka danganta ma ubangiji wannan abin ganin da zai sa ka yanke maka kallon wanda suke tsakiya kar ka tsaya ka zama kololuwan ganin ka shine wanda suke tsakiya shamaki wanda ubangiji ya halice tsawon sababi ba su suka baka ba ubangiji ne dauko ya baka amma dai ya kaddara cewa su wadannan su ne sababi fala taral khaira wa sharra illa min ta'ala ba za ka duk wani alkhairi ko shari za ka kudace cewa wannan abin ya zo ne daga umarnin ubangiji da wato iliminsa da kuma kaddarawansa haka za ka rika yin wannan hukunci wannan malam ya faɗi maka makami na asalin masu tauhidi sosai akwai wanda ai ba za su iya kai wannan makamin ba makami na masu tauhidi na irin waɗannan shine can a cikin ashafa alqadi iya zai sake maka irin bayani irin wannan bari in karanta mana kuje inda wannan ma'anar da shi maliki magana anan maliki cewa yana magana wato mutanen da Allah ta'ala ya zaba yace alladhina sharafahum Allah bi nuzul qudsi su irin waɗannan mutane da suka zama lamarin su gabaki dai wajen ubangiji suka mai da shi to shine wanda ubangiji ya sharrafa su bi nuzul qudsi da gara da ya ba su na tsarkakewansa ubangiji ya tsarkake su ya tsarkake zuciyarsu ya musu baiwa wa auhashahu min al-khaliqa ubangiji kuma ya sanya wato mutane halittu baki daya idan wannan bayan Allah suna tare da mutane halittu to za su suna cin wato rayuwa na wato kewa bi unsi saboda wato dai mai kewa da shi saboda ubangiji shi wanda ya san ubangiji ya zama kullun ganin sa ubangiji ne kawai yayin da aka ba ko hira ake da shi za ka ga to za ka ji kamar ya takura Allah yake yi ku dan gama kiran mai da gama maka zumuncin sai ya koma ya je wato wajen ubangiji ya cika samun dadin da yake samu wajen bautarsa za ka ji manzo Allah idan abu ya dame shi sai ya rinta ma wajen ya tafi sallah ya tafi ibada saboda anan yana jin dadi yana manta da duniya kafarsa ma za ta iya fashewa amma duk wannan baya damuwa saboda yana halalar ubangiji ne a lokacin dadin da yake ji ya duk wani wanda ke ganin fashewa to shi ke gani amma shi abin da yake gani tsakanin shi ga ubangiji zai shi ne zaka ji cewa hutar da mu da sallah mu haka mu nan mu so muke mu yi sallah mu huta bari dai in yi sallah kai isha tayi bari in yi sallah ta mu huta a gona shi kuma mu mulai manya wanda suka kai wannan mataba da malaki bara ba saki kan tauhidi su a cikin sallah nake samu hutu idan sun gaji ne sai su dauko wata ibada sai je suna yi Allah ta'ala wannan ibada saboda annabi suke samu tebe ke wasu malai ce wa khassahum Allah ta'ala yake besu da min ma'rifati da kuma sanin sa sun san ubangiji inna ma sha Allah min ibadihi ulama wanda kadai suke ji suke wato tsoron Allah tsoron girmamawa su ne malamai suka san shi wanda suka san Allah ta'ala wanda suka san girman sa so da haka su duk wanda ya san Allah duk abin da zaka ga yayi zaka ga ya ce to me Allah ya ci fara a wannan wurin duk abin da zai yi to hankalinsa na wajen ubangiji ya yadda su sai yayi bai da ba a tantan ma yake to ba zai yi ba saboda bai sani ba shine ce yake bance su dan sanin ubangiji din wa mushaharati ajaibihi ajaib malakuti da kuma wato ya sanya yake bace yake fance su da wato ganin banƙayan malakuti na Ubangiji abinda Ubangiji ya baza a duniya su diya ne sai ga wannan abinda Ubangiji na malakutin Ubangiji kayayyakin sarauta na Ubangiji da ya sa a kan ƙasa a duniya to yayin da suka gani ba sa ganin wancan wannan abin kawai idan suka gani kawai ba su ga shi Ubangiji da ya halitta sannan kai kana zambana su masu irin wannan tauhidin idan suka ga wani mutum ya kera wata mota da ta ba su sha'awa za su tsaya suna cewa kai wannan nasara sai dai a bashi ba sa wannan su suna kallon wane ne ya bace wannan kwalwan ne to shi ya kamata a yaba shine mushaharatu aja'ib malakutihi su suna wato kallon banƙayan malakuti na Ubangiji ne wa athari kudrati da kuma alamomin ikon sa bima mala'a qulubuhum habratan wannan za su samu wannan ne da abin da Ubangiji ya cika zuciyarsu fal da shi habratan na wato farin ciki yayin da suke munajaci da shi wa wallaha qulubuhum kuma ya tsima wuta hankulansu fi azamati suka nufi a cikin girman Ubangiji din hayratan suka dima wuce ya zama ba sa ba halarto da kowa sai Ubangiji din faja'alu hammahum wahidan sai suka sa damuwa sai zama damuwa ce daya kawai shine Ubangiji kadai walam yaraw fi darain ghayrahu mushahadan bas daya suna kallon wani abin da ya isa kalle shi ba a duniya in ba Allah ta ba sai abin da alaka da Allah ta'ala ba sa kallon kowa ba sa kallon kowa kallo na girmamawa suna kallon Ubangiji ne kadai fahum min mushahadati jamalihi wa jalalihi yatana'amuna su din waɗannan ire-iren wannan mutane wajen kallon banƙayan abin da Ubangiji ya halitta kyawun Ubangiji da kyawun halittar da yayi da kuma girmansa da shi suke samun ni'ima wa baina athari qudratihi wa ajaibi 'azamatihi taraddaduna kuma tsakanin alamomin ikon sa da kuma wato banƙayan girmansa da shi ne suke kai kawo wa bil inqita' ilayhi ta'azzazuna da kuma karya jikin su zuwa ga bauta mashi shi kadai da shine suke jin sun yi wani abu na a zo a gani suke ƙara samun girma da buwaya lahi jina mutane ne wanda zaka samu sun riga sun wato ruɗe da lamarin Ubangiji sun zama ba abin da yake mudamun su sai dai su shiga cikin halalan Ubangiji sai dai su ambaci Ubangiji din bisali qaulihi wannan abin da yasa suka zama sun rikirkice ga lamarin Ubangiji saboda gaskiyar abin da Ubangiji ya faɗa قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون da an taba zasu shi su Allah kawai sai su bar sauran mutane cikin hawa-hawan su suna ta kukkutsawa suna ta tsira rikin su amma su yi dillabar su labarin na Ubangiji ina ka fito labarin Ubangiji ina za ka labarin Ubangiji to anan shine malai ki ƙara din kullu wannan ma'anar yake faɗa mana wannan masu irin wannan gani wanda su duk abin da suka gani Ubangiji ne a gaban su to su ne masu hakikanin tauhidi to haka yanzu kaga sai mu je mu duba tsakaninmu da Ubangiji mun kai wannan abu dare bai riga ya mana ba tunda akwai numfashi haka sai mu je mu ƙara alkinta zuciyarmu yayin da muke kata Qur'ani ya muke ji yayin da muke bauta ma Ubangiji ya muke ji daɗi muke ji ko muna kosa mu gama mu tafi shin wanda ma yake halatto irin waɗannan abubuwan za a iya samun rafkanwa ta yi masa yawa rafkanwa ta shaidan ba rafkanwa ta ajiranci ba an samu waɗannan abubuwan da a cikin malamai da yawa Abdullahi ibn Zubair yana daga cikin manyan sahabbai ƙaranu wanda aka shide su da bauta ga Ubangiji to kuma ko a cikin tabi'ai zaka irin su Babu Ahmad zaka an riga an fahimci cewa abinda suke tasa a gaban bautan Ubangiji hatta da ilimin da suke bayarwa zaka same su wato sun riga sun mai da wannan abu ya zama shine wato cin su shan su da komi ya musu komi ya musu iyalan su ya musu duk abinda suke yi a Ibn Taymiyyah lokacin da makiyansa suka ga alamar cewa ba me za su masa ya ji haushi mutumin nan an duk abin da aka mishi a gaba shi kawai yana ƙara lafiya ne amma babban abin da suka masa shine hana shi da da'awa da suka yi suka kwace littafin suka hana shi rubutu suka raba shi da manyan almajiransa da su in ya rubuta ko ya shifta suke zuwa su kwafe su yi su yada ba da umma gaskiya an ce ana ganin sun mai imta miya wannan abubuwan sai aka ga yanayin cikinsa ya riga ya rikice har ma aka ga ƙara yin furfura saboda wannan abubuwan saboda an hana shi babban abin da ya dame shi ba kamar da zaka gani yanzu kuma ko a duniya nan ka duba ka gani akwai da zaka ga shi a ce abin da yasa harka duniya din yayin da yazo aka ce ranar za a rabu sai ya ta kuka ina tunawa daga cikin abin da zaka ga yana yawo a media haka wani dan kwallo haka da ya tashi zai bar kwallo ya dinga rusa kuka wasu da zai bar wani abu da yake jin cewa wani bangare na rayuwarsa kana jin wannan abu yayin da kake mu'amala da ubangiji ba dole a ce wata kowa da yanayin ibada da yake jin karfin sa amma ka dauki wata ibada wanda idan kai baka yi baka jin dadi ka dauki sadaka ila baka sadaka baka jin dadi idan kai zaka jin dadi an shadi a jikinka ubangiji alama cewa yana sarka kuma kana kokarin dabbaka kanka zuwa ga wannan kamala na tauhidi ka dauki sallah da zaka rika yi ma ubangiji wani ibada zaka rika ma ubangiji wanda yayin da kake wannan ibadan kai kanka ka san babu runtu tsakaninka da ubangiji ka san cewa tsakaninka a lokacin da kake yi zuciyarka farata take kuma dadi kake ji ma lafiya kake karawa baka yin cewa kawai Allah nake in gama tashi tafi abuna a annab wanda abin da alqadi ya zai fada dadi kake ji kuma kana jin cewa wannan abin shine ma wato rayuwarka baki da har ila ibn taymiya zaka samu addu'in da yake na gore da yake na safi daliman su zo sai bai mutaka su ba gore sai da ya gama yace to wannan idan ban yi su ba to zan zama a rayuwar nawa na dai yau ban da laka baki da in baka yi zikire baka ya kake ji a rayuwarka ran in akwai wata ibada da kabanta baka yi ba ya kake ji wannan wato abu ne wanda ya kamata kowa mu je mu kalla kanmu mu ga saboda yanayin shagara ce ba da yawa kuma a duniya abubuwa da yawa kuma su muka mai da hankali ko da yanayin da muke nuna kulawa da wayoyinmu inda haka muke kulawa da ibada mu kaga abin fa za mu sami wato kulawa ubangiji ba karami ba shi kuma wannan shine kamalan tauhidi dan wannan ya baka darajar ta bukusi ne muna masu ihsani akwai darajar ta musulmai akwai darajar ta mu'minai akwai darajar ta bukusi muna to kai kuma nan ni da kai duk nan aka san muje anta abdullahi ka alaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka wannan darajar ake ta kowa ma ya kai Allah ta'ala ya sa mu kai muna da lokaci to yana ganin ba laifi za mu tsaya nan za mu tashi akan wannan gaba insha Allah ta'ala za mu faɗi waɗannan darajoji da guda uku sannan mu faɗi darajar da ake samu dukan mu suke zuwa gare ta ita ce daraja ta ihsani Allah ta'ala da mu da ku ya sa duka mu suke zuwa ga daraja ta ihsani Allah ya karɓa mana abinda muke aiwatarwa Allah ta'ala ya tabbatar da san addini da san ubangiji a zuciyarmu Allah ta'ala ya sanya mu tsantsanta mushi bauta karin mu gwama shi da wani mahaluki a ban kasa wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh